Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan lokaci akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mutaccen mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Dinya. Sai kuma kan yanar gizo za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfil Hashim Gumal zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
To baba, al'ummar birnin Barcelona sun yi zaman makokin mutane 14 da suka rasa rayukansu a harin kunan bakin wake da aka yi jiya. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump tana dab da yanke hukunci kan hanyar da za ta bi wajen tunkarin yakin kasar Afghanistan da ya kwashe shekaru 16. Majalisar Dinkin Duniya ta ce yawan mutanen da suka mutu dalilin zarzayar ƙasa a Saliyo ya ƙare inda ya kai sama da 400.
To ko bayan kun gaba jin labarin za ku ji cewar muƙaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya ce duk wanda aka same shi da kalaman ɓatanci za a ɗauke shi ɗan ta'adda. To ko me masana ke faɗi akan wannan furucin na mataimakin shugaban ƙasa?
Abin da ni ban ji daɗi bai ce wani matakai za a ɗauka ba. Kowa na da ƴancin yin magana, amma akwai wasu maganganu ba kuma maganan yin.
A jamhuriyar Niger kuma bincike da aka gudanar akan mutuwar wani ɗalibin nan na jami'ar Yame a cikin watan Afrilu ya tabbatar da cewa harbinsa aka yi ba kamar yadda gwamnati ke faɗa ya karya kansa ba ne.
Akwai likitoci wanda suke sawa gawa ta yi magana, ya ce ai wannan ɗalibin makaranta abin da ya kashe shi kamar wani abu ne ya zo ya bige shi aka. Na biyu, police scientific su ma sai suka kawo mana sakamakonsu, suka ce lalle ba ya mutu bane dan ya faɗi da kanshi bisa kan dutse.
To sai kuma hukumar kula da kasashe masu tasowa ta ƙasar Amurka ta USAID ta shirya wani taro akan bunƙasa noma a ƙasar Ghana. Bayan haka muna tafi da shirin nan na duniyar Amurka na Mahmud Lalo, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a ne dubban mutane Barcelona suka yi shiru na tsawon minti guda domin girmamawa da tuna waɗanda harin da aka kai da mota jiya ya ratsa da su, wanda mutane 14 suka rasa rayukansu, wasu sama da 100 suka jikkata. Sarkin Spain kuma Prime Minister Mariano Rajoy ya halarci taron jimamin da aka gudanar a dandalin Plaza de Catalunya. Prime Minister ya ayyana kwanaki uku domin zaman makoki a ƙasar. Wannan lamari dai ya faru ne a jiya Alhamis lokacin da wani ɗan ta'adda ya sheƙo mota kan wasu jama'a da ke tafiya. Ya halaka mutane 13 ya kuma raunata wasu sama da 100. Matukin babban motar da ya kai harin ya arce da kafa, wanda har yanzu ana nemansa. Yan sanda sun kama mutane 2 a jiya Alhamis, amma zuwa yanzu babu wani bayani da ke nuna yadda mutanen 2 ke alaka da harin. An kuma kama mutum na 4 a yau Juma'a a arewacin Catalan na garin Ripoll, a cewar ministan cikin gida Joaquim Pom. A wani hari makamancin wannan ƴan sa'o'i a garin Cambrils, wata mota ta afka wasu matafiya a kafa da wata motar ƴan sanda. ƴan sanda ne sun kashe maharin, wanda suka ce yana ɗauke da abin fashewa a jikinsa.
Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na dab da yanke hukunci akan hanya mafi kyau da za ta bi wajen tunkarar yakin Afghanistan da ya kwashe shekaru 16 ana yi. Kafin wani taro da za a gudanar a yau Juma'a, babban sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Jim Mattis bai bayar da ƙarin haske ga irin yadda wannan tsarin zai kasance ba, da yake magana da manema labarai a jiya Alhamis a birnin Washington DC. Mattis ya ce, muna gab da yanke hukunci kuma ina jiran abin da zai fito. Shugaba Trump zai gana da mataimakinsa Mike Pence da tawagar masu bashi shawara akan harkokin tsaro a Camp David da ke jihar Maryland. Zaɓin da za su duba ciki har da aikawa da ƙarin dubban sojoji zuwa Afghanistan ko kuma Amurka ta janye dukkan sojojinta baki ɗaya, inda za ta bar sojojin haya da za su taimaka wajen gudanar da harkokin tsaro a ƙasar. Bayan kwashe shekaru suna samun taimako daga sojojin Amurka da na ƙungiyar tsaron NATO, sojojin Afghanistan har yanzu sun kasa shawo kan matsalar Taliban, wanda a baya-bayan nan suka samu shiga yankin iyakar Afghanistan da Pakistan.
A yau Juma'a, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan mutanen da suka mutu dalilin zaizayar ƙasa a Saliyo ya ƙare inda ya kai sama da mutane 400. aikin neman wasu mutane 600 yayi wahala a dalilin ruwan sama wanda hasashe ke nuna cewa za a ci gaba da yi har na tsawon kwanaki masu zuwa. Shugaban kasar Saliyo Ernest Bai Koromo ya mika ta'aziyarsa da kuma goyen bayan taimakawa a wajen jana'iza da aka yi a jiya Alhamis.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban bangaren saka ido a zaben kasar Kenya na kungiyar tarayyar Turai ya ce ya kamata jami'ai na hukumar zaben Kenya su fitar da takardun sakamakon zabe na shugaban kasa tun makon da ya gabata. Sama da mako guda bayan zaben, har yanzu hukumar zaben Kenya ta gaza fitar da jimillar ƙuri'un da aka kada daga mazabu da kuma cibiyoyi a fadin kasar. An dauki wannan batu da muhimmanci yayin da shugaban dan adawa Raila Odinga ya ce an yi himagudi da kuma baiwa shugaban kasa Uhuru Kenyatta damar lashe zaben. Ana sa ran din takarar jam'iyyar adawan zai kalubalanci sakamakon zaben a kotun koli. Marietta Sack, shugaban tawagar sa ido a zaben kungiyar tarayyar Turai, ya ce akwai bukatar hukumar zaben ta yi wani abu. Ya ci gaba da cewa fitar da sakamakon zaben dukkan mazaben zai taimaka wajen baiwa 'yan kasar Kenya kwarin gwiwa yadda ake gudanar da zabe a kasar.
Daga ƙarshe, barakar da ke tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da wasu 'yan jam'iyyunsu ta daɗa tsanani a jiya Alhamis bayan da shugaba Trump ya fito ƙarar ya caccaki wasu 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican su biyu, yayin da wata sanata ita kuma daga jam'iyyarsu ta jefa ayar tambaya akan cancantar Trump da kuma nutsuwarsa. Na baya-bayan nan da Trump ya caccaka su ne Sanata Lindsey Graham daga South Carolina da Sanata Jeff Flake daga Arizona. Graham, wanda tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa ne, ya zargi Trump da janyo tashin hankali ta wajen amfani da wasu kalamai kan zanga-zangar da aka yi mai cike da nuna tsanar wasu jinsuna a kwanan nan a Charlottesville a jihar Virginia. Dan neman suna Lindsey Graham ya shara ta cewa, "Na ce da 'yan ra'ayin fifita jar fata da kungiya mai adawa da hakan dan juma ne da dan jummai," a cewar Trump a shafinsa na Twitter jiya Alhamis. Ya kara da cewa irin wannan kazafin abin kyama ne. Flake, wanda memba ne na kwamitin shari'a a majalisar dattawa, ya gamu da fushin shugaban kasar ne saboda rubutawa da ya yi a wani littafi. Ya rubuta kwanan cewa 'yan Republican sun yi watsi da tsarinsu sun biye ma siyasar Trump ta amfani da fushi.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla muƙaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya ayyana kalaman batanci a matsayin aikin ta'addanci. Muƙaddashin shugaban yayi wannan hurici ne a wurin rufe wani taro da aka shirya akan tsaro. Ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Da yake magana wurin wani taro kan tsaro da ya yi da gwamnonin jihohi da ma shugabannin rundunonin tsaron ƙasar, muƙaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya ce gwamnati ta dawo matuƙa bisa yadda kalaman ɓatanci tsakanin ɓangarorin Najeriya daban-daban ke yin barazana ga zaman lafiyar ƙasar. Wannan gwamnati za ta ɗau wannan batu da muhimmancin gaske. Ba za mu amince da kalaman ɓatanci ko tunzura jama'a ba. Nan gaba za mu ke ɗaukar ire-iren waɗannan kalamai a matsayin ta'addanci. Za mu yi maganin masu ire-iren waɗannan kalamai na ɓatanci da muke ji kullum daga ɓangarori daban-daban na ƙasar nan. Babban makasudin kowace irin gwamnati shine wazar da tsaron dukiya da rayukan jama'a, domin kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari kullum ke cewa, ba za a iya jagorantar duk wata ƙasar da ba a samar mata da tsaro ba. Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu ƙwararre ne kan halayyar bil'adama,
kuma aka bar mutane suna ta maganganun kowa ya fi abin da yake so daidai, daɗi da mara daɗi, yana iya jawo wani babban takaddama a gaba da waje wa kowa daɗi ba. Misalin da zan baka shi ne abin da ya faru a ƙasan Rwanda. Waɗannan yakin kashe jama'a da aka yi a Rwanda ya fara ne na ɗaya na rashin fahimtar juna, na biyu rashin haƙuri da siyasa, sai kuma ya kasance mutane ke suka zo suna furta duk abin da suke so su faɗa. Ana kawo maganganu na kiyayya maganganu na jagi ana yi wa juna da dade ba zai shikenan yaki ya tashi aka fara kakkace juna a binda ni ban ji dadi bai ce wani matakai za a dauka ba eh kowa na da yancin yin magana amma akwai wasu maganganu ba kai wannan magana ba kuma maganan yin
a cewar dan masanin fika Alhaji Bababa Abba akwai hanyoyin da ya kamata a bi dan yau tufkar hanci
gwamnati kadai ba ta iya kai maganin sa ba ya kamata a kira dattawa wanda su an san sun da abubuwan da su faɗa saboda sa matasan su akan hanya nan gaba abin da ya kamata shine a samu sarakuna a samu shugabanni na da wanda yayi gwamna wanda yayi ministoci da wanda sun yi mai shugaban kasa har yanzu suna nan aiki su din ne kuma ya kamata a zo a kira su a yi magana su ma su yi magana ya zama na aika sako din ba wai gwamnati ne kawai ba ya zama al'ummar Najeriya ne gaba ɗaya take aika sako a wanda ake cewa yara din da suke don kullana cewa yara ne amma bayan yaran ai akwai wasu daban
yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan taro zai yi Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Nigeria kasadiya uwa daya uwa daya uba daya kasadiya Nigeria uwa daya uba daya
To ba da Allah a gaida Hassan Baina Kaina idan muka leka jamhuriyar Niger kuma zamu ji cewar bincike da aka gudanar akan mutuwar dalibin nan na jami'ar Yame wanda ya mutu a wata zanga-zanga a cikin watan Afrilu bincike ya tabbatar da harbin sa ne aka yi ba kamar yadda jami'an gwamnati ke fadan ya fado ne ya karye kansa ba ga rahoton Sulaiman Muni Barma akan wannan batu
rahoton da ke rubuce cikin shafuka 11 ya yi cikakken bayani a game da yadda wannan bincike ya gudana inda mambobin kwamitin a ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH Professor Khalid Ikrit suka shafi watanni uku suna sauraron shaidu da ma waɗanda aka zarga da hannu a abubuwan da suka faru a yayin zanga-zangar 10 ga watan Afrilu tare da ziyartar wuraren da aka yi ba ta kashi tsakanin ɗaliban jami'ar Yamai da jami'an tsaro abin da ya bada damar gano cewa kowanne daga cikin ɓangarorin ya kauce ka'ida ga wani kakakin kwamitin na SOE Mamman Sanusi Bukari Hamidu
wannan hutuwar da ɗaliban makarantu suka yi eh sun haɗinwa autorite za su yi shi bisa kan harkar 10 ga watan April kungiyar ɗaliban ƙasar Niger suka cewa ɗaliban makarantar Niger su huto na ko ina muka ce gaskiya da gaskiya an taka doka a cikin binciken mu da muka yi jami'an tsaro gaskiya da gaskiya sun kalkashe kayan ƙasa sun kalkashe kayan ɗalibai kowa da kowa in suka tarra bugu suke muka ce wannan gaskiya da gaskiya bai kamata ba
dangane da mutuwar ɗalibi Malake Lumi Bagale wacce ta haifar da zazafar muhawara tsakanin gwamnatin Niger da kungiyar ɗalibai kwamitin binciken ya tuntubi ƙwararru a fannin binciken gawa autopsy da ƴan sandan ma'aikatar kimiyyar bincike police scientific
akwai likitoci wanda suke sawa gawa ta yi magana wannan malami ya ce ai wannan ɗalibin makaranta abin da ya kashe shi kamar wani abu ne ya zo ya buge shi aka na biyu muka je muka nemo police scientific su ma sai suka kawo mana sakamakon su suka ce lalle lalle ɗalibin makarantar Abdu Mummuni wannan wanda ake ce mishi Mala Bagale ba ya mutu bane dan ya faɗi da kanshi bisa kan dutse
akan idan wasu shugabannin kungiyar ɗalibai ta USN aka gabatar da wannan rahoto kuma a cewar su sun gamsu da abubuwan da ya kunsa
sunana Habibu Labo Muftau hukuma ta ci haduwa ne yayi kenan mu ɗalibai yau wani cikin mana tun dawo ga kwamiti ta aiki ta gano cewa lalle abin da muka ce shine gaskiya
sunana Mamman Musa Danbaki yanzu kamata a ƙara tsananta bincike saboda a gano shi wanga wani gendarme ne wanda ya halibi saboda tsakani da Allah uwayen dan makarantar nan suna nan
kwamitin binciken na SOE ya rufe rahoton nasa da wasu shawarwarin da yake ganin idan aka yi aiki da su za su taimaka a kaucewa faruwar irin abubuwan da suka wakana lokacin zanga-zangar ta 10 ga watan Afrilun 2017 tuni dai aka damkawa Prime Minister Birjira Fini kofin wannan rahoto kuma a cewar sa mutunta abubuwan da ya kunsa za su ƙara ƙarfafa kwanciyar hankalin ƙasa Sulaiman Muni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sulaiman Muni Barma A kasar Gado kuma an gudanar da wani taron kole ne karkashin shirin Amurka na ciyar da gobe wanda hukumar rayuwa kasashe masu tasowa ta Amurka ta USAID ta tallafawa akan shirye-shiryen noma da kuma yadda za a aiwatar da su don bunƙasa samar da abinci da kuma ƙarfafa tattalin arziki. Ga wakilinmu daga birnin Accra Ridwan Muktar Abbas.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako zamu tattauna ne kan irin kurar da rikicin
wannan shiri na tallafawa tsare-tsaren aikin gona shiri ne na tsawon shekaru biyar karkashin wani shirin gwamnatin Amurka na ciyar da gobe. An yi taron ne don tabbatar da sakamakon bincike tare da sa ido da kuma gwada shirye-shiryen aikin gonar. Masu bincike ɗiyan Ghana guda tara sun gabatar da tsari da suka aminta da shi. Director Mission na riko na USAID Ghana Mr. Steven Hendricks ya ce aikin gona ne muhimmin makullin rage talauci kuma babban majagaba na bunƙasar tattalin arziki. Shugaban tafiya na shirin bada tallafin aikin gonar Mr. Walter Nunez Rodriguez ya ce ma'aikatar abinci da aikin gona bisa haɗin gwiwa da sauran abokan cigaba na tallafawa shirin tsare-tsaren aikin gonar wanda ya ta'allaka akan ajandan gwamnati. Mukaddashin ministan abinci da aikin gona wanda ke kula da kayan gona Mr. William Kwetu ya ce gyara a tsarukan tattalin arziki da aikin gona za su iya bari a samu kayan aiki masu kyau da fagage masu zaman kansu su zuba tulin jari a wannan fage. Tuni dama mun soma muna yin magana da kungiyar masu samar da iri. An kafa kungiyar ta wannan shiri mun san shugabannin su kuma za mu taimaka musu da kuɗi da komai don tabbatar da sun bamu iri da muke bukata ba sai lallai mun tafi Burkina Faso da Nigeria mu sayi iri ba. Ya kamata mu sayi iri nan kasar yadda za mu iya yin abin da muke so mu yi. Shugaban masana'antu da shirin aiki a cibiyar CSRI Stepway Dr. Wilhelmina Kwai da ta gabatar da bincike akan jinsi da fada da aikin gona ta ce gidi mai girba tsakanin manoma a bangaren arewacin kasar bai da cikan ido.
From the work I did, more than 80% of the women have farm sizes below 2 acres.
Daga aikin da nayi sama da kashi 80 na mata na da gona ne kasa da eka biyu in an kwatanta da kashi 15 na maza. In kana son ka duba gona da ke da fili da yafi eka 10 to namiji ne ba mace ba don shi akwai wannan gidi kuma saboda maza ke da gonaki masu girba sun fi samun kulawa daga malaman gona. Shirin ya sa ido ne akan muhimman ababa guda uku: ƙirƙiro tsari da zantar da shi, binciken tsari da kuma tabbatar da amfani da tsarin. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A kadaji kai sai ma ba marayewa ba mai bidal lazima da girma to ya daina sake
kuma dalla a gaida Ridwan Muktar Abbas. Jama'a da fatan za a mana aikin gafara da farko muka gabatar da rahoto na Ghana sai kuma wani abu daban yazo da fatan za a mana aikin afuwa. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 10:11 kenan da minti 10:19 na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba, duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako zamu tattauna ne kan irin kurar da rikicin Charlottesville na jihar Virginia ya bari, inda gwamza fada tsakanin masu ra'ayin ganin an fifita fararen fata da kuma masu adawa da su, lamarin da ya kai ga mutuwar wata matashiya ya kuma jikkata mutane da dama. Yau kan wannan batu zamu tattauna. Sunana Mahmud Lalo. Abubuwa da dama dai sun faru tun bayan rikicin na Charlottesville na jihar Virginia, amma wani batu shine yadda shugaban Amurka Donald Trump ya tunkari wannan matsala, inda suka ce ya sake komawa gidan jiya bayan da ya ƙara wanke masu fafutukar ganin an fifita farar fata da masu ra'ayin 'yan Nazi daga laifin rikicin Charlottesville da ya kai ga asarar ran mutum guda. A ranar Asabar din da rikicin ya barke, shugaba Trump ya ki fitowa fili ya ambaci sunan kungiyoyin da ke hankoran ganin an bibi ta fararen fata a lokacin da yawa Amurkawa jawabi kan wannan rikici, ko da yake yayi tir da rikicin.
We condemn in the strongest possible terms.
Muna masu Allah wadai da wannan mummunar aqida ta nuna kiyayya wacce ta tare ta zuma daga kowane bangare. Wannan abu ya dade yana faruwa a kasar mu. Ba a lokaci na ba, ba a lokacin Barack Obama ba. Abun ya dade yana faruwa.
Sai dai waɗannan kalaman ba su gamsar da Amurkawa da dama ba, ciki har da ƴan jam'iyyar sa, domin a ce wasu kamata yayi a matsayin sa na shugaban ƙasa. Ya fito fili ya kira sunayen kungiyoyin fararen fata da suke so a fifita su, waɗanda ake ganin su ne musabbabin wannan rikici, kamar yadda gwamnan jihar Virginia Terry McAuliffe ya faɗa yayin nasa jawabin.
And I have a message to all the white supremacists.
Ina da saƙon da zan faɗa wa masu ra'ayin neman fifita fararen fata da ƴan Nazi da suka shigo Charlottesville. Saƙona ba shi da wuyar fahimta. Ku koma gida, ba ma buƙatar ku a wannan yankin. Kun ji kunya.
Shame on you.
Waɗannan kalamai na gwamnan jihar Virginia sun ƙarasa akai ca akan shugaba Trump, kan cewa ya nuna gazawarsa da ya kasa fitowa ƙarara ya ambaci sunayen waɗannan kungiyoyi. Da makwanaki biyu bayan da turar ta kai bango, sai shugaban ya ce,
racism is evil.
Nuna wariyar launin fata shedanci ne, kuma waɗanda suke tada husuma manyan masu aikata laifi ne, kuma ƴan daba ne da suka hada da kungiyar nan ta KKK da masu ra'ayin ƴan Nazi da masu ra'ayin neman fifita fararen fata da sauran kungiyoyi masu nuna kiyayya ga abubuwan da muke mutuntawa a matsayin mu da Amurkawa.
Amma waɗansu suna ganin kalaman na Trump sun makara, lura da cewa sai da ya dauki kwanaki biyu kafin ya kama sunan waɗannan kungiyoyi. Sai dai kwana guda bayan waɗannan kalaman, yayin wani taron manema labarai, shugaba Trump ya kuma yi wasu kalaman da wasu ke ganin wani yunkuri ne na sake wanke masu neman a fifita fararen fatar.
You had a group on one side that was bad and you had a group on
a gefe guda akwai gungu guda mara kyau, a gefe ɗaya kuma akwai wani gungu da ya shahara wajen tada husuma wanda ya fito ba tare da izini ba, kuma cike da niyyar tada tarzoma.
Waɗannan kalamai har ila yau sun sake janyo cece-kuce, lamarin da ya sa 'yan majalisar dokoki da suka hada hadda 'yan Republican irin su Senator John McCain suka soki waɗannan kalamai nashi. Dr. MK Hassan kwararre ne a fannin kimiyyar siyasa da ke zaune a nan Amurka. Na kuma tattauna da shi kan wannan takaddama, inda na fara da tambayar shi shin ko me yasa wasu ke ganin tun farko shugaba Trump ya yi jinkiri wajen fitowa ya ambaci sunan kungiyoyin?
Abin da yasa ya yi jinkiri, akwai magoya bayansa wanda kungiyoyi ne wanda suke da wannan ra'ayi, da kuma cewa farar fata sun fi kowane jinsi daraja. So wannan kungiyoyin suna bayansa sosai da shugabanninsu kamar David Duke. So shi yasa baya son ya Allah wadai da su din. Gaskiyar maganar kenan.
To Dr. kana ga kamar ina makomar Amurka lura da wannan abin da ke faruwa, musamman da ya kasance yana da alaka da abin da ya shafi nuna wariyar launin fata.
To wannan abu ne da zai dau lokaci kafin ya warware a je inda wannan abu ba zai zama matsala ba. Karkamanta kasar nan an je yakin basasa 1864 zuwa 67 akan araba kasar nan kudu da arewa, akan maganan
bayi,
cinikin bayi. Abraham Lincoln ya yaki dan kudu da general din da suka nemi a raba kasar.
A cikin bayanin ka dauko batun an yakin basasa Amurka, inda wani bangare yake so ya bangare daga Amurkan, wato ina ga jihohi 11 ne. Ina darasin da za a koya a nan idan ka danganta wannan al'amari da abin da ke faruwa a Najeriya game da batun masu ƴan aware na Biafra?
To ai ka san yawanci abin da ya faru a tarihin Amurka da yawa yana maimaita kansa a Najeriya. So abubuwan da yawa na Amurka da babban darasi ne ma Najeriya ta koya. Ai manajin din abubuwa a ci gaba da zama a matsayin ƙasa ɗaya kamar yadda Amurka take fama da wannan, ka gane, ko kuma yadda Ingila take fama da Scotland, kullum ana maganan Araba. So shine darasin.
Dr. MK Hassan kenan. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka yi ɗawainiyar kawo muku wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, a gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne yi suhun dila faki. Kake muna yi wa rundunar sojojin Najeriya addu'a Allah ya ba su nasarar kawo ƙarshen Boko Haram tare da kamo shugaban ƙungiyar Amin. Sai kuma ra'ayin Adamu Aliyu Ngulde. Kace yunkurin gwamnatin Najeriya na cewa daga yanzu duk wani da aka samu da kalaman nuna kyama ko bambanci zai fuskanci hukuncin ta'addanci kai tsaye, hakan abun yayi daidai. Amma abin tambaya anan shine me yasa Tintini ba dauki wannan matakin ba sai yanzu? Ra'ayi na gaba ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga baban Sadiq Malamawa Kutama Kano da kuma Shamhu Abubakar Zamani karamar hukumar Zurmi Zamfara Najeriya. Kuka ce umarnin da shugaban sojoji ya bada domin kama Abubakar Shekau kamar yayi kuskure. Ganin bai samu bayanan sirri ba kafin bada wannan umarnin. Saboda yau gashi ana bi cikin gida-gida ana neman inda Shekau yake. Muna kira da shugabannin Najeriya da kuma sojojin Najeriya da su ƙara ƙaimi domin kakkaɓe ragowar dukkan 'yan ƙungiyar Boko Haram. Sai kuma ra'ayin Mantari Ma'azu. Kace hakika kai hare-haren ta'addanci da wasu 'yan bindiga daɗi suka yi a ofishin EFCC abin takaici ne da Allah wadai. Don haka Ibrahim Mago, ka ci gaba da binciken mahandaman ƙasarmu Najeriya don mun san kunnen jaki baya baiwa kura tsoro. Domin mu talakawa muna tare da ku, muna kuma yin addu'a Allah ya taimake ku, amin. Sai ra'ayin Isa Salisu Isa Fana, kace Allah ya jikan mutane da wata bakuwar cuta ta kashe a Najeriya, da fatar jami'an kiwon lafiya na Najeriya za su gaggauta gano bakin zaren wannan cuta tare da takama cutar birki. Da fata Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta, amin.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai a takaice.
To a takaice, a yau Juma'a ne dubban mutane a Barcelona suka yi shiru na tsawon minti guda domin girmamawa da tuna waɗanda harin da aka kai da mota ya rutsa da su a jiya, wanda mutane 14 suka rasa rayukansu, wasu sama da 100 suka jikkata. Sarkin Spain kuma Prime Minister Mariano Rajoy ya halarci taron jimamin da aka gudanar a dandalin Plaza de Catalunya. Prime Minister ya ayyana kwanaki uku domin zaman makoki a ƙasar. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na dab da yanke hukunci kan hanya mafi kyau da za ta bi wajen tunkarar yakin ƙasar Afghanistan, wanda ya kwashi shekaru 16 ana yi. Kafin wani taro da za a gudanar a yau Juma'a, babban sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Jim Mattis bai bayar da haske ba ga irin wannan tsari da kuma yadda zai kasance. Barakar da ke tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da wasu 'yan jam'iyyunsu ta daɗa tsanani a jiya Alhamis, bayan da shugaba Trump ya fito ƙarara ya ciki wasu 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican su biyu, yayin da wata sanata ita kuma daga jam'iyyarsu ta jefa ayar tambaya akan cancantar Trump da kuma nutsuwarsa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Amma kafin mu yi sallama, za mu miƙa taziya ga Alhaji Mai Kano a birnin New York na rasuwar 'yar uwarsa wacce ta rasu a jiya a birnin Kumasi da aka yi jana'izar ta a yau Juma'a. Allah ba da haƙuri ya ba dangi duka haƙuri, ta kuma Allah ya jikanta. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki duka, Baba Yakuma Kirri ne daga nan Washington DC nake sallama. A huta lafiya, ga kuma shirin abar ya huce.